ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da saduwa a wannan rana ta farko ta watan Ramadan ta wannan shekara ta 1440 wadda ta yi daidai da ranar 6 da watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka. Kafin mu fara tafsirin mu za mu saurari kalmomi na nasiha daga malaminmu Sheikh Muhammad Zarban, Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi wanda ya bugo daga Madina domin ya musharaka da mu a wannan rana ta farko da zamu bude tafsirin mu na Al-Qur'ani a wannan masallaci na Al-Furqan. Gashi akan layi insha Allah sai mu saurara kuma zan tarjuma ma'anonin maganar sa. Assalamu alaikum. Ya Sheikh na tafaddal. Assalamu alaikum.
Thank you.
وبركاته جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم يا شيخ مجيد
جزاكم الله خيرا يا شيخنا الله يحفظكم
أخذنا من وقتكم
أبدا 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 فرصة والله كانت لحظات مباركة جزاكم الله خيرا نعم إن شاء الله
الحضور كثير
نعم الحضور كثير
أيوه يا
الله طيب يا الله إن شاء الله أفضل جزاكم الله خيرا يا شيخنا الله يكتب لكم الأجر والمثوبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه زنفارة دفسر كلمهم الشيخ زربان حفظه الله الله يكارى مسلافيا دع البركة الرأيوة يا فارة يا بودي دا إيمانا واتو البشر دا بركة دا كيكاوان فاتا نشغور ونن رمضان ونن وطمي البركة kuma da budewa da addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi idan ya ga jinjirin wata ya roka mana Allah kan cewar Allah ya sa wannan wata Allah ya sa wannan wata wato ya zamanto ya shigo mana tare da aminci da imani da kuma wato musulunci da kubuta daga dukkan abinki da kuma samun tawfiki dacewa muwafakar Allah madaukakin sarki zuwa ga abin da Allah yake so yake yarda da shi ya janyo hankalinmu ga girman wannan ni'ima ga girman ni'imar watan yace mana ni farin ciki da falalar Allah da rahamarsa shine yafi bisa wannan ciki da haka fadan Allah ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un to da falalar Allah da rahmarsa wato da wannan ne Allah ya ce mu yi farin ciki shine yafi alkhairi daga abinda mutane suke tarawa na wato abin da ke cikin wannan duniya dan haka ya zaburar da mu akan girmama wannan ni'ima ta Allah jalla wa ala da mu amfani da wannan dama da ni'ima da yayi mana musamman la'akari da cewar da yawa waɗanda suka gabace da yawa waɗanda yake mun yi azumin Ramadan da su wacce shekarar wannan shekarar gashi Allah madaukakin sarki ya dauke su ajali ya sauka gare su mu ba bamu sani ba ko za mu sake riskar wani Ramadan din ko ba za mu sake riskar sa ba dan haka yawa jaba wato mu girmama wannan ni'ima mu kula da ita mi amfani da lokacinmu lokaci wato asara ne da dana sani ga kowa in ban daga mu'mine kamar yanda Allah ta'ala ya rantsa da wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allah ya rantsa da lokaci yace mutun yana cikin asara sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari kuma suka yi majuna wasici da gaskiya suka yi majuna wasu ci da haƙuri don haka mu yi amfani da lokaci saboda waɗannan lokuta ne masu lokutan da wato wannan wata ya kunshi lokuta waɗanda suke masu tsada masu albarka sannan mu rinka taimakekeniya da juna akan ayyukan tsoron Allah da ayyukan nagarta mu kuma nisanci dukkan abin da zai zo ya kawo mana fitina musamman fitina a cikin addini babu alkhairi wato irin neman wato aminci da kubuta daga fitina musamman a wannan zamani wanda fitinu abubuwa da suke sabbaba wato raba mutum da Allah da raba da nisan tashi daga gare shi sun yawa sannan ya janyo hankalin ƴan uwa kan a rinka kokari wajen neman ilimi musamman wajen malaman da suke yada ilimi a wannan kasa tamu a maida hankali wajen neman sanin addini domin duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi to Allah zai bashi sanin addini to kuma gashi Allah madaukakin sarki ya sa akwai malamai a cikin al'umman mu suna yada ilimi daidai gurgudu dan haka ya janyo hankalin jama'a ya janyo hankalin ƴan uwa kan a maida hankalin waje a maida hankali wajen fa'idantuwa da ilimin da ake yadawa a cikin wannan kasa tamu bamu sani ba ko za mu sake riskar wani watan Ramadan din dan haka mu yi amfani da damar da Allah madaukakin sarki ya bamu mu aiki da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace karibaci abubuwa guda biyar kafin waɗansu abubuwan guda biyar su zo maka karibanci rayuwarka kafin mutuwarka da samartakarka kafin tsufanka da lafiyarka kafin rashin lafiyarka da kuma wadatarka kafin talaucinka da kuma faragarka kafin abin da zai zo ya shagaltar da kai ya dauke maka hankali waɗannan abubuwa guda biyar idan mutum ya yi amfani da su ya ribace su ya nemi ganimar da Allah ya sanya a ciki hakika ba zai yi da na sanin mutuwa ba kuma mutuwa ba za ta zamanto masa abinda zai sanya shi rinka cizon yatsa ba bal mutuwa za ta zamanto masa hutu ne sannan ya kare da yin addu'a gare mu baki daya kan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka da samun dukkan alkhairai a wannan wata ya mana muwafaka da samun da zamantowa cikin waɗanda Allah yake yanta su a wannan wata kuma ya bamu aminci a kasashen mu na musulmi baki daya da kwanciyar hankali kuma ya addu'a ga wannan taro kan Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma ya bamu albarkacin wannan karatu da za a rinka yi da waɗannan majalisai da za a yi Allah ya amsa waɗannan addu'o'i sannan ya sanya mu cikin wato amanar Allah a addinin mu da kuma a amanar mu da kuma a ƙarshen ajalin mu kuma muna sa shi cikin amanar Allah Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa yaqini Allah ya ƙara masa istiqama akan tafarkin sa da mu gabaki daya Allah ya ba mu cikawa da imani to muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan Ramadan na wannan shekara ta 1440 wanda kamar yanda al'ada ta gabata muke yin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata hakika Allah madaukakin sarki yayi mana ni'ima da ya tsawaita rayuwar mu har muka sake ganin wani Ramadan domin wannan ni'ima ce mai girma Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga malaman Madina Yazid ibn Abdullah ibn al-Had tare da Muhammad ibn Ishaq daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Talha ibn Ubaydillah al-Taymi ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashirina bil janna ɗaya daga cikin sahabbai da goma da ake musu bishara da aljanna yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi waɗansu baki daga Yaman su biyu suka zo sai ya ce wa zai dauki nauyin bakuncin su sai shi Talha yace shi zai sauke su sai ya sauke su a gidansa ana nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura runduna suka tafi yakin jihadi a wajen wannan yaki ɗaya daga cikin waɗannan baki guda biyu mutanen Yaman sai ya mutuwar shahada dama ya fi ɗayan ijtihadi wajen da'a da kokari wajen ibada to kuma sai gashi ya samu shahada shi kuma ɗayan ya dawo ya kasance a Madina bai mutu ba sai bayan kusan shekara ɗaya bayan shahadar ɗan uwansa to sai Talha ya yi mafarki ya gansu sun zo shiga aljanna sai aka kirawo shi wanda ya mutu daga baya ba a wajen jihadi ba wanda ya yi shahada ba sai aka kirawo wanda ya mutu daga baya aka ce ya shigo sai ya shiga aljanna shi ko ɗayan aka tsare shi tukuna ba a bashi damar ya shiga ba sai da tukuna aka dade wancan ya dade a aljanna to sai aka zo aka kirawo ɗayan wanda ya yi shahada to sai Talha ya zo yana gaya masa sahabbai wannan mafarki nasa sai suke ta mamaki har magana ta je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mamaki me kuke yi suka ce mamaki muke wannan ya fi ijtihadi wajen ibada da shi yayi mutuwar shahada amma wannan da yake ya mutu bayan sa ba kuma shahada yayi ba ya kuma riga shi shiga aljanna sai ce to mamakin me kuke yi yanzu shi wancan bai riski wani ramadan ba yayi azumin sa suka ce eh ya rasulullah bai yi sallah kaza da kaza ba a cikin masallaci suka ce eh ya rasulullah yace to ai tsakanin su a daraja kamar tsakanin sama da ƙasa ga duk wanda Allah ya bashi damar ganin Ramadan ya kuma muwafaka da azumin sa kun ga wato ba karamar ni'ima Allah ya masa ba shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wanda da yake ku a wajen Allah a alheri shine wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikin sa ya yawaita aikin sa ya kyautata to da haka in dai mutum kana kokarin kyakkyawan aiki to idan Allah ya baka tsawon rai hakika ni'ima ce dan haka sai mutum ya godiya ga Allah babu hanyar godiya ga Allah irin wato mutum ya kokarin yin amfani da wannan ni'imar ya hore ta ya saka wato ya zamanto ya horar da ita wajen abinda Allah madaukakin sarki yake so yake yarda da shi to alhamdulillah Allah ya nuna mana wannan wata mai albarka akwai ɗan uwan mu waɗanda suka rasu a cikin wannan shekara wannan uwan mu barista Abuba Aliyu Allah ya daukata darajarsa Allah ya haska kabarinsa bara a wannan majalisi nake tare da shi har in ana sallah yana cikin zafi aka ce masa ba za ka fita waje ba zafin yayi maka yawa sai ya ce kyale ni ban sani ba kowa ban sake samun wani ramadan din ba shi fa Allah yayi wancan shine ramadan din sa na karshe Allah ya gafarta masa da duk sauran ƴan uwa waɗanda da wanda muka sani da wanda bamu sani ba da wanda suke tare da mu da wanda suke nesa da mu Allah ya musu rahama Allah ya san kabarin su Allah ya ni'imta musu da Alhaji Musa Jibrin ma shi ma yana daga cikin waɗanda suke ta halartar a wannan majalisi shi ma ba da dadewa ba kafin azumin nan Allah ya dauki kiran sa Allah ya gafarta masa Allah ya dauka darajar sa Allah ya haska kabarin sa mu kuma da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana samun ganin wani watan Ramadan din Allah ya mana muwafaka da yin azumin sa da yin tsayuwar daren sa a fuskar da yake yarda da mu ya sanya mu cikin wanda yake yanta su ya bamu tsawon rai mu ga Ramadan na badi da badin badaka Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu a koyaushe muna fadakarwa akan muhimmancin mudarasar alqur'ani a cikin watan ramadan abinda yasa muke ambaton wannan saboda tabbatar da fahimta ta jama'a akan cewar wannan wannan abinda wannan aiki taufiki ne daga Allah ga wannan kasa tamu da ya zamanto ake rayar ake wato rayar da masallatai a cikin watan ramadan da yin tafsirin alqur'ani abinda yasa muke buƙatar tabbatar da fahimta da saita fahimtar ƴan uwa akan wannan saboda waɗansu waɗanda wato fahimtar ka'idodin shari'a bai ishe su ba ba su fahimci ko ba su san cewar hukunci akan abu da cewa bid'a ne yana buƙatar zurfin fahimta da zurfin ilimi musamman akan usul to su kuma miskinai ne a wannan fanni ba su da ilimin usul ba su da ilimin maqasidish shari'a ba su da ilimin abin da yake ba su yi istiqra'in shari'a su gane asrar na shari'a wanda masu wannan ilimi su ne kadai za su iya tantancewa abin da yake sunna da abin da yake cike bid'a waɗanda suka yi magana akan ka'idodin da ake tabbatar da aiki a matsayin sa na bid'a mutane ne masu zurfin sani akan sanin asrar akan wato asrar na shari'a hikimomi na shari'a kamar su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da irin su Abu Bakar al-Qurtushi al-Maliki da irin su Abu Ishaq al-Shatibi ne al-I'tisam mutane ne waɗanda suke suna da istiqra'i ma'ana sun karanci shari'a kusan gabaki ɗayanta kuma sun san hikimomin da ke cikin ta to su ne suke iya tantance abu su san me bisa wata ka'ida ne ake hukunta abu da kan cewa bid'a kuskure ne a ce wai yin tafsirin da ake yi a cikin Ramadan bid'a ne duk wanda ya haka bai san menene ake kira bid'a ba bai san kuma da wani hanya ne ake hukunta abu da kan cewa bid'a ba dukkan abu wanda yake asalin sa ya tabbata a cikin shari'a asalin sa ya tabbata a cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Alkur'ani ko aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in al'umma ba za a sifanta shi da kan cewa bid'a bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke faɗa a hadisi muna ambatar hadisin Ibn Abbas hadisi na uku a cikin Sahihul Bukhari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Ibn Abbas yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fi hina yalqahu Jibril falyudarisu bil Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khayr min ar-rih al mursala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine kowa kyauta da wato bajintar kyauta a cikin mutane kuma mafi bajintar sa wajen kyauta shine a cikin watan Ramadan yayin da Jibril yake haduwa da shi su yi mudarasar Alkur'ani wato su yi darasin Alkur'ani su yi darasu na Alkur'ani to yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake haduwa da Jibril to baiwar sa da kyautar sa ta fi iska wanda aka sake ta Ibn Rajab Al-Hanbali wajen sharhin wannan hadisi yayin daga cikin suma malamai mutamakkinai a cikin ilimin hadisi da kuma ilimin fiqh da usul yake cewa wannan hadisi asali ne na wato alaƙantar da Alkur'ani da watan Ramadan da kuma karantar da koyar da yin mudarasar Alkur'ani a cikin watan Ramadan da mudarasar sa a cikin tarurruka a cikin watan Ramadan kage nasi akan wannan kan cewa wannan hadisi shine asali na yin wannan to kuma sai muka samu magabata ma abinda suke kira na sha ambatawa a irin wannan majalisi kuma ya abinda sai nake maimaitawa saboda koyaushe ana da tayar da mas'alar domin mu tabbatar da mu inganta fahimtar mu abinda Ibn al-Ja'ad ya rawaito a cikin Musnad dinsa daga Abu Awana Wadhah ibn Abdullah al-Yashuri dai daga cikin malaman Basra na hadisi al-majran qatada tabin da'ama as-sadusi yace mun qatada tabin da'ama as-sadusi ya kasance idan watan Ramadan ya shiga to yana mayar da hankali akan koya mana al-Qur'ani akan mudarasul Qur'an ya kasance yana mudarasar al-Qur'ani yana karantar da al-Qur'ani a cikin watan Ramadan dama qatada dai daga cikin malaman magabata ne da aka ciro ilimin tafsiri daga wajen sa at-tafsir bil ma'thur daya daga cikin waɗanda suka shahara da fassara Alkur'ani kusan babu wata aya face ka samu fassarar da Qatada yayi mata ta Alkur'ani to Qatada yana daga cikin waɗannan malamai tare da cewa malamin hadisi ne kuma malamin fiqh ne amma in Ramadan ya shigo sai ya mayar da hankalinsa wajen tafsirin Alkur'ani da bada darasin Alkur'ani haka dalika Imam Malik idan Ramadan ya shigo kamar inda yadda Muhammad ibn Abdul Hakim ya ambata ɗaya daga cikin almajiran Malik yace idan Ramadan ya shigo Malik sai ya bar wato riwayar hadisi da zama tare da ɗaliban ilimi wajen amsa fatawa sai ya fuskanci Alkur'ani kawai a cikin watan Ramadan to dan haka wannan sunna ce kyakkyawa da zamanto mun alatan mun kusanci Alkur'ani a cikin rayuwarmu saboda Alkur'ani Allah madaukakin sarki yayi ma al'umma bishara da alakar sa da watan Ramadan yace shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan watan Ramadan shine watan da aka saukar da Alkur'ani a cikin sa wanda ya kasance wanda ya zamanto shiriya ne ga mutane da kuma bayyana wato ayoyi mabayyana hujjoji bayyananu da kuma abin da yake tantancewa tsakanin gaskiya da bata tsakanin daidai da bata wannan ayar Allah ya saukar da ita kusan shekara 14 ko shekara 13 afwan shekara 14 bayan farkon saukar Alkur'ani to amma sai Allah ya ce a watan Ramadan aka saukar da Alkur'ani yana nuna yana bada labarin abin da ya faru na farkon saukar Alkur'ani a kogon Hira ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar da shekara ta biyu bayan hijira shekarar da aka farlanta azumi yake ishara ga cewa watan Ramadan shine wata da aka saukar da Alkur'ani. Ibn Ashur a tafsirin sa na wannan aya yake ishara da cewa a cikin wannan akwai nuna ma al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya rataya albarka da alherin da ke cikin wannan al'umma da Alkur'ani da Alkur'ani da kuma saukar sa da kuma watan Ramadan da kowane wato kamar yana cewa kowane wata na Ramadan idan ya zo to Allah madaukakin sarki yana bude ma wannan al'umma irin albarkatai da alkhairai da ya sanya a cikin saukar da Alkur'ani. Saboda haka kunga alakar Alkur'ani da watan Ramadan alaka ce mai girma kuma an rataya wato izzar wannan al'umma da albarkanta da alkhairanta da Alkur'ani. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin Alkur'ani, bamu albarkacin wannan wata na Ramadan. Kuma abubuwa da suka zo na falalarsa an yi ta bayani a hudubobi da lakcoci, ya kamata mu halarto shi mu san mu kula da amfani da wannan lokaci. Wannan wata, wannan shekara Ramadan ya zo mana a cikin tsananin zafi, a cikin tsananin zafi wanda azumi a cikinsa yake da tsananin wahala. To muna roƙon Allah ya yassare mana wannan ibada, wanda duk ta tsananta a gare shi muna ji makanta tsoron halaka, ko saboda yana da larurar ciwon sukari ko larurar ciwon alsa ko larurar wata rashin lafiya, ya sha azumin domin Allah ba so yake ya halaka ba. Ya sha azumin in Allah ya kai shi lokaci da yake akwai canjin yanayi da sauki sai ya rama, domin haka Allah ta'ala yake faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wanda ya kasance daga cikin ku mara lafiya ko kuma yake halin tafiya to ramko daga waɗansu ranaku daban ba na Ramadan din ba, wajibi ne a kansa sai ya rama, ba ya ce kawai zai ciyar ba, domin ciyarwa ga wanda yake uzurinsa ya kai ba zai iya yin azumin ba ne shine wanda aka yi masa ruksa kan cewa ya ciyar. Don haka kada mu Allah madaukakin sarki mai rahama ne a gare mu, Allah baya son mu halakar da kawukanmu mu jefa kanmu cikin halaka. Don haka daga zarar ka ga azumi yana nema ya tsananta a gare ka, wanda kai ka bar shi, domin baya daga cikin nagarta mutum ya yi azumi a cikin irin wannan hali. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana cikin halin tafiya sai ya ga mutane sun taru, sai ya tambaya menene, sai aka ce wani mutum ne ya suma saboda yana azumi a hali yana cikin halin tafiya. Sai ya ce baya laysa minal birri siyamu fi safar, baya daga cikin aikin nagarta da bin Allah mutum ya yi azumi a cikin halin tafiya, wato idan azumin zai kai shi zuwa ga wannan hali. Saboda haka idan ka ga azumi zai kai ka zuwa ga ka suma ko ka galabaita, to kada ba sai ka suman ba tukuna sannan za a kawo maka ruwa, kada ka bari sai ka suma sannan a kawo maka ruwa, a'a, daga ka ji alamun kana ganin duhu, in ka tashi kana ganin taurari da ya lahazo, to ka yi makanka sauki ka karya azumi. Uzuri ne na shari'a ka karya azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yayin da sahabbai su karya azumi yayin da suke tafiya yakin fatu Makka a cikin Ramadan haka kuma a cikin zafi, yace ya fara ranar farko masu azumi sun galabaita sun kasa komai, wanda ku suka karya su ne suka hidima, suka daure raƙuma, suka ɗebo ruwa, suka saro ita, suka saro ganye, suka sari ganye aka ba mu raƙuma suka ci, suka yi kulli aka yi masu azumi hidimar abinci. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dhahaba al-muftiruna bil ashr, yau waɗanda suka sha ruwa ba sa azumi duk ladan sun tafi da shi. Kaga wannan ba zaburawa bane kan a sha azumi, amma shi sai waye gari yana azumi, saboda haka da sahabbai suka gani suka ci gaba da azumi. Sai ce musu to gobe za ku cimma haduwa da abokan gaban, dan haka shan wato karya azumi zai fi karfi a gare ku, karya azumi zai fi karfi a gare ku. Waɗansu suka karya, waɗansu suka ci gaba da sha, tashi gari sun zo duk da shiga Makka sai ya umarni cewa to kowa ya sha, kowa ya ce sai ya sha azumi. To kaga ya nuna kan cewa ko da ka ɗauki azumi idan uzuri ya zo maka in ka kariya ba za ka ke ta alfarmar kare wata ba balanta za ka je kana jin tsoron kafara uzuri ne domin wato Allah madaukakin sarki bai dora mana abinda za mu yi da zai kai mu zuwa ga rayuka mu salwanta ba da haka kiyaye wannan to sannan kuma wannan dama ce ta lada ne yawa tunda al'adar Allah ta gabata cewa wato lada gurgudan irin tsananin da aka shaye yace ma Aisha radiyallahu anha ajruki ala qadri nasabuki ladan ki gurgudan wahalarki to haka azumi a cikin waɗannan kwanaki bishara ne a gare mu kan cewa Allah madaukakin sarki zai ba mu lada ne yawa Allah ya karɓi ibadun mu sannan na zan kare da tunatar da mu kan cewa kwanakin nan da awoyin nan da mintunonin nan da sakan-sakan din nan da muke ciki masu tsada ne a wajen Allah masu kima ne a wajen Allah ba kamar sauran ranaku bane ba za mu sani ba in ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana domin ba shi da bambanci da jiya ranaku ba su da bambanci ba iskar ce take canzawa ba rana ce take canzawa ba ba duniya ce take canzawa ba ita ce dai sai dai abinda ba ma gani na albarka Allah ya sanya wanda annabi Allah ya yi wanda babu wanda zai riski wannan sai mai rago wanda annabi wanda ya gaskata Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to mu gaskata Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam mu sare kanmu a cikin waɗannan kwanaki mu yi bakin kokarin mu Ibrahim ibn Nahai yana cewa tasbihi daya a cikin Ramadan ya fi tasbihi dubu a cikin wani wata sadaka daya da mutum ya yi a cikin Ramadan ta fi sadaka dubu a cikin wani watan ba Ramadan to haka da dukkan sauran ayyuka don haka yawaita daidai gwargwado amfanuwa da lokutan mu ko da kuwa muna cikin harkokin mu ne muna cikin kasuwa muna cikin aji muna tafiya mata suna cikin kitchen ana nika ana blender ana girki ana haɗa wuta ana hidima ko da wannan hali ne kada mu manta da zikiri kada mu manta da zikiri domin a shi zikiri ibada ce wacce take za ta yi ta kowane hali kuma al-baqiyatu salihat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kana ayyukanka kana ka shigaltu da abubuwan neman halal dinka ko hidimar gidanka wannan ba zai hana ko hidimar gidanki wannan ba zai hana harshen mu ya zamanto a cike da ambaton Allah ba sai ya zamanto kan cewa azumin mu ya zamanto mai alkhairi mai albarka Allah ya bamu albarkar wannan wata ya bamu muwafaka da ganin karshen sa da fuskar da zai karba da gare mu ya sanya mu cikin tantattun bayan sa zamu tafsirin da zamu yi kamar yadda muka tsaya a shekarar bara mun tsaya a suratul maryam ko bana kuma Allah ya zamu tashi suratul taha sura ta 20 a cikin jerin tartibin surorin alqur'ani duk da yake wajen tartibin sauka wajen tartibin sauka ita sura ce wanda take tartibin ta yazo ba bayan ta zo ta sura 45 a tartibin saukar alqur'ani ta sauka bayan suratul maryam amma kafin suratul waqi'a tsakanin maryam da waqi'a wajen tartibin saukar surorin alqur'ani an ba ta gwamnan suna da suratul faha da sunan ayar farko da aka buɗe surar da ita waɗannan harafan guda biyu ba a da su ne aka ba ma wannan sura sunanta haka nan sunanta ya zo a cikin hadisan a cikin littafin hadisi kamar yadda ya zo a kissar musulintar sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar yadda ya zo a cikin sunan cewar kamar yadda za a ambata kamar yadda aka rawaito cewar sayyidina Umar radiyallahu anhu a shekara ta 5 bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce yana neman inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake domin ya je duk abin da zai faru ya faru koshi koshi saboda aibata iyaka gumakansu da ake yi da aibata al'adunsu da wai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi ya ce saboda haka ayi ta kare yana wannan maganar yana neman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai aka ce masa to kana cewa zaka je wajen sa gashi abin ya ci gidanka ga yar uwarka nan Fatima bintul Khattab ita ma ta musulunta shine sai ya tafi yace haka ne ya tafi gidanta a kusace yaje ya same ta da mijinta da kuma Habbab ibn al-Arat yana karanta musu al-Qur'ani shine sai har sun rubuta waɗansu sun yi rubutu kuma shi sayyidina Umar ya kasance a jahiliya ya iya rubutu ya iya karatu da ya je sai sanin cewa ‘yar uwarsa ta musulunta ya zo zai kama mijinta sai ya buge ta to buge ta da ya yi sai tausayi ya kama shi sai ce menene a wannan takaddun da kuke karantawa ku ba ni ku karanta suka ce a ba za ka karanta shi ba kai mushriki ne najasa suka ce sai yayi wanka yayi wanka sannan sai ta bashi alqur'ani sai ya karanta suratu taha sai ce wannan magana ce kyakkyawa sai ce a nuna musu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan shine sanadiyar musuluncin sa to a shahid anan da aka karanta da aka bashi yace sai an kira surar da suratu taha saboda haka ya nuna kan cewar a hadi wato aka take a wajen sahabbai kuma haka yayi a cikin gaban hadisi haka ake kira ambatanta da suratu taha sura ce wacce take makkiya gabaki dayanta a bisa kaulin jumhurin malamai kuma waɗansu da yawa daga cikin malaman tafsiri sun takaita akan cewa gabaki dayanta sura ce ta makka duk da waɗansu suna cewar banda ayar fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha da kan akan cewar da ita da wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zaharat alhayati ad-dunya min aftinahum fi wadannan ayoyi biyu a Madina aka saukar da su amma sahihin magana shine kan cewar idan aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wata aya akan wata waqi'a da ta faru a Madina ba lalle ya zamanto lokacin aka saukar da aya sai zamanto an saukar da aya amma munasaba ta zo da wannan ayar ta dace da wannan lokacin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wanda bai san an saukar da ayar a da ba sai ya dauka saki saukar da ita saboda haka dai abin da yake mafi inganci shine gabaki daya kuma abu shine kaulin jumhurin malamai shine gabaki dayan surar a Makka aka saukar da ita kuma wannan kissar da na ambata tana cikin sira ta Ibn Ishaq ba a cikin kuma Ad-Darqutni ya rawaito ta daga hadisin Anas ibn Malik abubuwan da surar ta kunsa manufarta wannan abu ne wanda yake ijtihadin malamai malamai ne suka yi ijtihadi kan cewar ga manufar ga wato manufar manufofin da ke cikin wannan sura sai dai wannan yana daga cikin tadabburi wato zurfin tunani da Allah ya umarni da shi a cikin Al-Qur'ani don haka babu laifi mu duba mu ga irin abin da malamai suka ambata akan ta waɗansu malamai suka takaita akan cewa wannan surar kawai ta zo ne da tabbatar da annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce ta zo ne da tabbatar da cewar Al-Qur'ani wato ya zo ne da tabbatar da izza da ɗaukaka da sauƙin rayuwa da ni'imar rayuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai kuma ya tabbatar da cewa waɗanda wato wahala da kuncin rayuwa ga wanda suka bincire da wanda suka bujire ma Al-Qur'ani wannan shine gundarin sakon surar sauran abubuwan da suka zo duk da su tabbatar da wannan kamar tabbatar da cewa kamar tsawaita kissar Annabi Musa da aka an tsawaita kissar Annabi Musa alaihi salatu wassalam domin a nuna kan cewa kamar yanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da izza ga annabi Musa ya zama to shine annabin da hatta al'ummun da ba shi ba gare shi ba gare su aka aiko shi ba kamar larabawa larabawa ba gare su aka aiko annabi Musa amma ya shahara ambatonsa ya shahara littafin da Allah ya bashi da shari'ar da Allah ya bashi ta shahara hatta a wajen waɗanda ba bani Isra'il ba to kamar yanda Allah ya sha ya ba ma wannan ya ba da wannan shuhura ga annabi Musa alayhi salatu wassalam kuma Allah madaukakin sarki ya bashi wannan shuhura ne ta cewa yayi zance da shi yayi zance da shi annabi Musa ya ji zancen sa da kunnan sa to haka dalika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma irin yadda annabi Musa ya karbi ya ji zancen Allah wahayi ya zo masa haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya zo masa zancen Allah ne ya ji shi wahayi ya zo masa kuma kamar yanda Allah ya tabbatar da izza ga annabi Musa haka Allah zai tabbatar da izza bal fiye da ta izzar annabi Musa ma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan abin da yake kuma ciga tsakani tsakankani na wato tunatarwa da tashin alkiyama domin wato a sanya zukata su ji tsoron Allah domin surar ta bude da cewar shi alqur'ani wato tunatarwa ne da wa'azi ga masu tsoro da masu tsoron Allah to shi yasa ambaton tashin alkiyama yazo kuma akai ambaton wato kissar annabi Adam da shaydan domin a nuna ma al'umma kan cewar abinda kadai zai jefa su cikin kuncin rayuwa da wahala ba alqur'ani bane shaydan ne shaytan shine zai sa su shiga cikin tsanani da wahala kamar yanda Allah madaukakin sarki ya gargada annabi Adam yace kada ku kuskura ku bi shaytan sai ku shiga cikin tsunci da wahala to saboda haka ba Qur'ani ne zai sa a wahala ba bal bin shaytan shine zai sa a wahala wannan shine kada daga cikin sakon wannan sura muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu alqur'ani ya ba mu albarkacin wannan sura karama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
نعم الله تعالى يجي طه wannan Allah madaukakin sarki shine ya bar makansa sani da ma'anar waɗannan harufa kamar yanda suke a dukkan sauran harufa haka ba a daba jin tafsirin su daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake wannan shine ɗaya daga cikin tafarki da malamai suka ɗauka na danganta ilimin sanin ma'anan waɗannan harufa zuwa ga Allah jalla wa'ala tare da itikadin cewar haka suka zo a cikin alqur'ani da kuma itikadin cewar suna daga cikin dalilai akan mu'jizar alqur'ani cewa alqur'ani gagara koyo ne gagara kirkira ne wato domin waɗannan harufa daga irinsu ne ake haɗa maganar larabci to ci kuma alqur'ani ba larabe ne wanda duk yake da'awar cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro alqur'ani to shi ma ga harufan nan ai ga sunan ma waɗansu daga ciki an ambace su an buɗa surori da su to kai ma ka haɗa naka harufan ka fitar da alqur'ani kamar nasa kai wannan shi yasa ya zamanto cewar in dai an ambaci waɗannan harufa to abinda zai biyo baya shine bayyana matsayin alqur'ani za ka ga in dai ta zo sai ka ga alqur'ani zai zo bayan alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi alif lam mim sad kitabun unzila ilayka haka za ka gani waɗannan الصاد والقرآن المجيد عفوا والقرآن ذي الذكر قاف والقرآن المجيد وهكذا فولا ما أكتي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فولا سكما دقيت كما لمي سنجوكو كدي سفسر سيشي طه إنن سيمتا فسر باتارد تشور cewa lalle sun san haka abin yake ba amma da bisa bincike da tadabburi na alqur'ani wadansu daga cikin fasarar da suka yi suka ce a wannan sunan surar ne kawai saboda gashi an ambace ta da surar da sunan suratu ta saboda ka faha kamar an ce wannan sura kenan ta wadansu kuma suka ce ma'anarta wato suna ne daga cikin sunayen Allah to amma sunan Allah ba a tabbatar da shi sai da dalili ingantacce aya ko hadisi sahihi saboda haka bai halatta ba a ce baha sunan Allah ne tunda babu dalili akan wannan na babu abin da ya nuna a alqur'ani cewa baha din sunan Allah ne wadansu kuma suka ce sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunayensa za a ga ma mutane suna sanya mura ƴaƴan su suna baha har ma kuma a ƙara masa Muhammadu kafin nan a ce Muhammadu baha saboda ana ganin ɗaya daga cikin sunayen annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan babu dalili akan sa bal daga cikin malaman tafsiri ma akwai wanda suke inkarin suka ce babu wanda abu akan da yake nuna ingancin wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sunayensa kuma Allah ya sifanta sunayensa a cikin alqur'ani to la'alla watakila abinda za su zai sa su ce baha din sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda ayat da ta biyo baya hidabi ne gare shi ma anzalna alayka alquran ba mu saukan maka da alqurani sai zama to kamar baha an kira shi wadansu kuma suka ce ba sunan sa bane amma dai kiran sa aka yi da sifar sa ta namiji wato ma'anar baha ya rajul ya kai namiji kuma wannan sun ce a harshen kabilar Akkani Ak ibn Adnan Ak suna daga cikin kabilun Larabawa na Yemen waɗansu kuma su ce na yaren Nabatiya ne al-Aramai Nabatiya wata mantika wata Larabawa ne na asali waɗanda suka zamanto Nasara suka zauna a arewacin Saudiya waje da ake ce ma Nabatiya tsakanin Jordan da Syria da Palestine da Israel to suka ce ma'anarta a yaren su ya rajul ala ayi hal mafi rinjaye shine cewar Allah ne ya san ma'anar wannan harufa tare da itikadin kan cewar suna daga cikin asrar da Allah ya bar maka kansa sani ya sa su a cikin alqur'ani amma suna nuni ne zuwa ga ijazin alqur'ani yace ma anzalna alayka alqur'ana litashqa bam saukar da alqur'ani a gare ka ba ya rasulullah litashqa domin ka wahala domin ka wato ashqa abinda ake nufi da ashqa shine tsananin wahala wadda take tasowa ga mutum saboda aiki ko kuma saboda damuwar zuci to la'alla wato wahalar da za ta iya ishara a gare shi shine irin sananin damuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga saboda rashin imani a mutanansa kama Allah ta'ala yake cewa fa la'allaka ba'ithun nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa to Allah yake ban so ka da alqur'ani dan ka shiga cikin wannan wahala a gare ka dan ka shiga cikin tsananin wahala nau'i ta wahala ta biyu kuma shine wato ba mu aiko maka da alqur'ani ba domin ka zamanto ka tabi mun kyale ku ba za mu taimake ka ba mun aiko da alqur'ani ne domin ya zamanto akibar gare ka take to Allah ta'ala ya kore dukkan nau'in shaqawa da saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan nau'in wahala babu shi ga wanda Allah ya bashi alqur'ani saboda haka wanda Allah ya bashi alqur'ani yake ganin yana cikin wahala yana cikin tsanani dan saboda ko tsananin rayuwa ya manta da irin baiwar da Allah ya bashi ta alqur'ani to ya tozarta abinda Allah ya girmama kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un sai da falalar Allah da rahmarsa da wannan zasu yi farin ciki
shine fa alkhairi daga abin da suke tara anan imam ibn kathir ya kawo hadisin da al imam at-tabarani ya ruwaito daga Thalabah ibn al-Hakam wanne daga cikin sahabbai ba mashhuri ba sahabi ne da ya sauka Basra daga baya ya koma Kufa kamar yadda ibn al-Bukhari ya ambata yace Allah madaukakin sarki ranar al-kiyama zai kirawo ma'abuta ilimi wanda Allah ya ba su sanin al-Qur'ani sai Allah ya kira su yace ni ban inni lam aj'al ilmi wa hikmati fikum illa anni uridu an aghfira lakum ala ma kana minkum wala ubali ni ban sanya ilimi na da hikimata a cikin zukatanku ba faci dan nayi nufin ne muku gafara ne akan dukkan ma irin aikin da kuka yi ko bazan damu ba ba abun bi zai bade da wato ba komai bane a wajena inji Allah so da haka duk wanda Allah kaga ya bashi ilimi da hikima ya bashi sanin alqur'ani to Allah ya bashi ne ba dan ya tozarta shi ba ba dan ya sa shi cikin kunci da wahala ba Allah ya bashi dan ya daukaka shi amma wannan ba yana nufin kan cewa an baka alqur'ani to shi kenan kuma sai ka rungumi talauci ba sai ka rungumi rashi sai ka rungumi wahala ba haka ake nufi ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wadata shi wadatawar da yayi masa bayan wadatawar da yayi masa da ilimin alqur'ani kuma ya wadata shi da bude masa taskokin duniyar baki daya ya dangana wato mabudan taskokin duniya a hannunsa saboda haka alqur'ani ba sababi bane na shaqawa dai daga cikin shaqawar dai daga cikin abinda malamai suka yi ishara na abinda ayar ta zo ta kore anan shine abinda mushrikai sukan ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bar addinin su ya zai dauki addini mai wahala addini da yake ana ta sallah da daddare ba isasshen bacci addini da yake akwai wato sanya mai zuciya linzami da hana ta ta sake ta ji dadin ta yanda take so to sai suke ganin wannan wahala ne shine Allah ya saukar masa cewa Allah ya ce Allah ban saukar maka Allah ya ce ban saukar da alqur'ani gare ka ba domin ka wahala wanda ya nuna kan cewar babu wani tsanani da tsangwama da takura a cikin shari'a shari'a ta Allah ta zo ne da tsafta ta zo ne da sarki ta zo ne da ni'ima amma wannan ba zai hana ya zamanto akwai takalifu ba akwai nauyi wanda a cikin wadannan nauyin za a iya samun mashakka akwai mashakka amma babu shakawa mashakka shine nauyi na ibada wanda dukkan wata ibada tana tare da nauyi kamar yin alwala idan mutum zai yi sallah musamman cikin sanyi kamar tashi da asuba kaji an ce as-salatu khairun minan nawm ka tashi daga kwanci daga bacci akwai wahala ka bar makwancinka kamar kaga kyakkyawar mace ko mace ta ga kyakkyawan namiji ta kauda kanta bayan kuma zuciyarka na so kai kallo irin kallo na sha'awa akwai wahala na dauke rai akan abin da rai take so wannan wahala ne to amma wannan nauyi ne ba tsananin wahala bace tunda abu ne wanda yake zaka iya abu ne wanda yake zaka iya saboda haka dukkan wani abu na sha'awa na tsananin wahala babu shi a cikin wato shari'ar musulunci a cikin saukar da alqur'ani Allah ya ce illa tadhkiratan liman yakhsha wato ba mu saukar da shi ba a gare ka face gargadi wa'azi liman yakhsha ga wanda ke jin tsoron Allah liman yakhsha ne jin tsoro al-khashya a alqur'a yaran shari'a shine tsoron Allah amma a mutlakin yaran larabci man yakhsha ne jin tsoro shine wato mai kaunar siriya da samun kyakkyawan karshe wanda yake wato mai dar kari akan abin da zai iya samu sana'a binki wato wanda yake kaffa kaffa baya so ya je ya shiga cikin halaka insa akwai daga cikin mutane wanda yake mai tsananin wauta tsananin wautarsa takan sanya shi ba ruwansa da aiki ba komai ma sai ya je baya tunanin abin da zai iya samu sa ko abin da zai iya samun zuriyarsa ko abin da zai iya samun iyalinsa ko abin da zai iya samun mutuncinsa wannan ba shine a gaban sa ba al-mutahawwir kenan wanda shi zai dauka wannan jarinta ce bayan kuma ba jarinta bace wauta ce to wannan me irin wannan sifar sifa ce wacce take me manisanciya daga al-khashya alladhi yakhsha me wanda yake da khashya shine wanda yake kaffa kaffa mai tsantseni ne ta katsantsan baya so ya je yayi wani abu wanda yake aikibarsa za ta zamanto a yi masa Allah wani kafin yayi abu sai ya tsaya ya yi tunani menene zai zamanto karshen wannan al'amari me zai kai ni ina ga wannan abin zai kai ni mai zurfin tunani mai san mai san nusallu a cikin al'amura to wannan shine wanda yake da al-kashya ma'anar ta larabci dukkan ma'anar tana ciki shi al-Qur'ani wa'azi ne ga wanda yake musulmi mai tsoron Allah kamar yadda Allah ta'ala yake sayyadakaru man yakhsha kuma yake hudan lil muttaqin wanda zai wasu da al-Qur'ani shine mai tsoron Allah kuma yake al-Qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah wanda suke da wannan sifa ta tsoron Allah mutum yana tsoron haduwarsa da Allah ku shine al-Qur'ani zai zamanto masa wa'azi haka dalika ma'ana ta biyu wanda yake tsoron mummunan akiba shi ma al-Qur'ani zai zamanto masa wa'azi ko ba musulmi bane ko ba musulmi bane wanda yake yana da tunani da sannu-sannu da duban akiba da jin tsoron mummunan akiba to al-Qur'ani zai zamanto wa'azi a gare shi shi yasa har yanzu kake ganin da yawa mutanen da suke shiga addinin musulunci suna shigowa ne ta hanyar al-Qur'ani saboda al-Qur'ani kamar yadda Allah din ya faɗa illa tadhkiratan liman yakhsha to sannan Allah madaukakin sarki yace tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula shi al-Qur'ani saukarwa ne daga wanda ya halicci kasa da kuma sammai madaukaka wato domin girmama sha'anin al-Qur'ani ba abu ne wanda yake irin maganganun bokaye ba ba diwani bane na sha'irai ba wasiƙu bane na sarakuna ba wani abu bane daga abinda mutane suka kawo ko littafin kundin asraru wanda ake samun a horewar aljamu tare da su ba wannan bane shi al-Qur'ani tanzila saukarwa ne saukarwa wahayi ne daga wanda ya halicci kasa da sammai madaukaka Allah bai ce tanzilan min Allah ba sai ya faɗi wannan sifa ta sa gagaruma domin ka girmama sha'anin al-Qur'ani wanda ya halicci kasa tare da girmanta da abin da ke cikin ta kuma ya halicci sammai madaukaka kuna ganin sama kana ganin sama ka san kan cewa daukakar ta isa ballantana kuma yanzu da ilimi yazo ya nuna irin girman halittun da ke cikin sama da taurari da muke gani da waɗanda ba ma gani da irin girman ita kanta saman baki ɗayanta wanda yake ba shi da iyaka to wanda yayi wannan halittar shine kuma ya saukar da shi saboda haka sha'anin al-Qur'ani girman sa ya isa ar-rahmanu shi wanda ya halicci wanda ya sauka shi wanda ya halicci kasa din nan da sammai ar-rahmanu ai huwa ar-rahmanu shine sarki wanda yake mai cikakke wato mai isa matuƙa wajen rahama wajen jin kai rahamarsa ta yalwace komai shine sarki ar-rahman wanda a cikin wannan akwai raddi ga mushrikai da suke yi da suke inkarin sunan Allah ar-rahman suke tsammanin wani Allah ne daban ba Allah annabi ba Allah da ya halicci sama da kasa ba sai yace shine kuma ar-rahman wato shine dai Allah nan da yake ar-rahman alal arshi sawa ya wato ya daukaka a saman al'arshi ya daukaka a saman al'arshi al'arshi halitta ce wanda yake tafi sammai sama gabaki dayanta wanda an kai magana sama kasa ta shiga domin ita kanta sama ita kanta kasan juz'i ce daga cikin wato abubuwan da suke kewayewa a cikin sararin samaniya ita kanta kasa to sama gabaki daya sama sammai din gabaki daya da daukakar su da girman su al'arshi ya ci ya haɗe su gabaki daya to shi kansa al'arshin halittar Allah ne kuma Allah yana sama da shi yana burgushin al'arshi sai ya sifanta kansa da waɗannan sifofi na kirari gare shi nan fa Allah ne yake makansa kirari da kansa yace shine ar-rahmanu alal arshi sawa da ya daidaita saman al'arshi wato ya fi ƙarfin ya zamanto a cikin halittarsa to a cikin girman halittarsa din a cikin girma wannan ya nuna mana girman Allah da izzarsa da ɗaukakarsa da kuma ƙarfinsa domin kai kanka ka san cewa sama an gina ta da ƙarfi to wanda ya gina ta tare da ƙarfinta to ya shi kuma ƙarfinsa zai kasance lahu ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin ƙasa nasa ne shi wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu nasa ne shi kadai wa ma tahta thara da ma abin da ke karkashin ƙasa tunda ka san ƙasa sirrinta ya isa musamman masu binciken neman ma'adanai ko masu binciken neman rikazi irin binniyar jahiliya wanda zaka ga sun je suna ta kokarin neman aljanu kun san ɗaya daga cikin abin da yasa mutane suke mu'amala da aljani dan ya samo musu binnin jahiliya saboda akwai abubuwa da aka binne na arziki mai girma wanda ba lalle ka sani ba amma aljanu sun sani saboda haka sai a nuna maka kai mu'amala da aljanu domin kai mu'amala da aljanu su ne za su kai ka inda aka binne wannan abin to Allah ya ce wannan ba nasu bane wa ma ta tattara abin da ke karkashin kasa duk nasa ne saboda haka aljan bai san shi ba ba na aljan bane ballantana ya san shi ma ya ce zai baka ilimin wannan ko ya ce ka bauta masa har ya baka shi ka bauta ma Allah sai Allah ya baka lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma ta tattara sannan ya ce wa in tajhar bil qawl idan ma ka bayyana zance fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa to shi ya san abin da yake sirri shine abin da ka koyi wa akhfa da ma abin da yake shi kuya an ce asir shine abin da kai zancen zuci da shi wa akhfa abin da ma ba kai zancen zucinsa ba kullalle ai kullalle ta yi kai zancen zuci wanda ya garzu kai kanka kana cewa babu shi kuma ka san akwai shi ya darsu amma kana dinaya kana cewa a babu shi yayin da kake so kai shegantaka ya darsu a cikin zuciyarka za ka sai ka rika ta ai ba abin da zan yi wai kana ga ma kanka amma Allah ya san kana nan shine wa akhfa to wannan yayin ma da ka bayyana kenan in ka bayyana ka bada mutane ka bada mutane ka nuna ka bayar da su to abinda ka koyi da ma abinda yake baka zanta da shi ba ya darsu ne Allah ya san wa to bayan Allah ya bayyana girman zakinsa da girman ƙarfinsa sai kuma ya nuna girman iliminsa da dukkan iliminsa da cewa latif ne a cikin iliminsa sirantar iliminsa ya isa rintsin ilimin Allah ya isa to mutum idan ya san Allah da waɗannan sifofi to sai ya zama tuni gaskiya ne wajen ta'amulinsa da Allah in ka yaudari kanka in ka ce kan in ka tsammanin ka yaudari Allah kanka kake yauda kusan yawanci mutum haka yakan yi makan sai ya yaudari kansa ya cuci kansa ka rinka ƙaryata abinda kai ka san cewar ba haka ba kana ƙaryatawa ko da wai ba ka ƙaryata a gaban mutane ba ka ƙaryata a zuciyarka ko ya san wani lokaci yakan yanka ko ka ƙaryata a zuciyarka to yayin da ka ƙaryata ma zuciyarka abinda kake zai abinda ya karsu a ciki to Allah ya san wannan saboda haka zaman lafiyarka ka ce astagfirullah Allah ka Allah na tuba Allah ka san abin da ke cikin zuciyata Allah ka tsarkake zuciyata Allah ka raba ni da wannan to lokacin nan ka zamanto mutum wanda yake ya san kansa to Allah madaukakin sarki yace a wanke ba fa inna ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu to shine Allah bayan da ya ambaci sifofinsa sai yace Allahu ai ma'ana shine Allah la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya sai shi sannin sa shine ka bauta masa ka kade ta shi da ibada sai aka kawo tauhidul uluhiyya lahul asma'ul husna sunaye mafiya kyau mafiya falala matabbata ne a gare shi sunayen Allah dukkanin su kyawawa ne amma ba a tabbatar da suna gare shi sai da abin da yazo a cikin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al asma'ul husna a cikin sunayen Allah kyawawa mafiya kyau akwai guda 99 da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya haddace su zai shiga aljanna kamar yadda muka ce mun taba fada a ƙarshen tafsirin suratul isra cewar al-imamu tirmidhi da yawaito wannan hadisi na abi huraira ya kawo riwayar walid ibn muslim wanda ya ambaci sunayen huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar har ya zuwa ƙarshen sa wanda yace babu wanda ya faɗi wannan hadisin da ambaton sunayen illa walid ibn muslim wanda yake akai magana akan ingancin ta ba su inganta ba amma sauran malamai kowa ya yi kokari ya fitar da sunayen domin akwai sunaye na Allah da ke cikin alkur'ani wanda an tabbatar da sunaye ne na Allah tunda Allah ya kira kansa da su amma ba sa cikin waɗannan 99 da suka zo a cikin sunan littirmi kamar yadda na taba ambata cewa a cikin jami'ul masa'il na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya yi kokari ya fitar da su waɗannan sunaye waɗanda suke a cikin alkur'ani da sunna domin su kai wannan adadi. To sanin su yana da muhimmanci domin Allah ya kebantar da kansa da ambaton su a wannan aya, yace lahul asmaul husna, kyawawan sunaye matabbata ne a gare shi shi kadai. Domin na farko dai tabbatar da kyau ga Allah, sifar wato aljamal ga Allah, Allah kyakkyawa ne, don haka sunayensa suke kyawa, mafiya kyawa. Kuma a cikin wannan ba a sifanta Allah, ba a ambaton Allah sai da abinda yake dukkan kyakkyawa. Ba za ka kirkiri suna ka gaya masa ba, sai dai ka kira shi da sunayen da suka zo a cikin wahayi. Don haka waɗansu da za ku je ana faɗan waɗansu sunaye a ce wai sunan Allah ne da yaren Siryaniya ko yaren aljanu ko yaren rauhanai. Sunayen aljanu ake ba wa mutane, ake sanya su su rinƙa musu ibada suna kiransu a maimakon kiran Allah. Amma shi Allah sunayensa al-husna su ne kyawawa da ke cikin Al-Qur'ani da Sunna. Ambatonsu ya zo in Allah yadda, kamar yadda na ce wata ran Allah da za a fitar da su ya zama wanda Sheikhul Islam ya kawo, don mutane su san su, tunda Allah ya umarce mu da in za mu roƙe shi da waɗannan kyawawan sunaye. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da kyawawan mafiya kyawun sunaye da aka ku kira shi da su. Da waɗannan wato waɗannan ayoyi guda takwas da suka buɗe wannan surar sun kunshi kirari ga Allah, wanda kirarin nan ga Allah ya biyo bayan bayyana babban matsayin Al-Qur'ani. To Allah da ya sifantu da waɗannan sifa shine ya saukar da Al-Qur'ani, shine ya saukar da Al-Qur'ani. Saboda haka mu girmama sha'anin Al-Qur'ani. Al-Qur'ani ya fi ya zamanto tasuniya, ya fi karfin ya zamanto magana bokai. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون, ba shedanu ne suka saukar da shi ba, bai cancance su ba, ko ba za su iya ba. Yanzu wane ne zai zo ya ce a tanzilan mimman khalaqal ardi was samawati wal ula, boka ya isa ya faɗi wannan? Babu wani aljani da zai da'awar shi ya halicci al ardi was samawati wal ula, ko kuma ya ce shi ne ar-rahmanu ala al-arshi istawa, wannan sai Allah. Saboda haka wannan wato tabbatar da wannan sifa, saboda na farko tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutuna fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake karanta al-Qur'anin nan, ce masa ake makareci, ce masa ake sihiri ne, ce masa ake yi boka ne, ce masa ake wani boka ne yake zuwa yana gaya masa, ce masa ake wani aljani yake gani yana gane-gane, yana gane-gane zai zo yana faɗa aji. Saboda haka a cikin irin wannan hali yake, kuma duk da irin ƙarfin zuciya da Allah madaukakin sarki ya bashi na cewa wahayi na zuwa masa, amma mutum ne yana tasirantuwa da abin da ake faɗa masa. Saboda haka Allah yake tabbatar da shi da irin waɗannan ayoyi. A cikin tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan, akwai tabbatarwa mu ma a gare mu, tabbatarwa a gare mu kan miye me kan mu duke Al-Qur'ani kankan, musamman a cikin irin wannan zamani da ake jefa shakka a cikin addini, wanda jefa shakka a cikin addini da karyata addini ya zamanto wani addini daban na wannan zamani, addini ne daban na wannan zamani da yake da manzanninsa da waliyansa da masu da'awarsa da masu barazanarsa, suna nan kuma suna ta yaƙawa da listafansu. Saboda haka tabbatar da wannan abu ne wanda yake tabbatar da imani a cikin zukatan mu'minai. Babu yadda za a yi mutum wato wanda yake bai sanya ma mutane ƙarya ba ya sallake ya je ma Allah da baki ɗaya ƙarya, Allah ya ce wato ba Allah ne ya faɗa ba, bayan kuma wato ya ce tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ula, Allah ne ya faɗa, bayan ba Allah ne ya faɗa ba, ba zai yiwu ba. Saboda haka da wannan shimfiɗa surar ta buɗa, wanda yake a ciki ya kunshi bayanin maqsudin surar, shine tabbatar da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbacin saukar wahayi gare shi daga Allah, da kuma nuna cewa Al-Qur'ani bai zo domin ya zama sababin tsanani da wahala a gare shi ba, da kuncin rayuwa a gare shi, bal abinda yake ci, abinda ya kunsa shine abinda zai bashi yalwar rayuwa to gashi Allah madaukakin sarki da shi ya buɗe wannan sura kuma sauran abin da zuwa cikin surar duk sharhi ne akan wannan insha Allah Allah madaukakin sarki ya haske zukatan mu da hasken Al-Qur'ani kafin mu rufe akwai ɗan uwa waɗanda suke an yi garkuwa da ɗan uwansu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kubutar da su kuma Allah ya mana maganin sharrin waɗannan shararran mutane wanda suka ɗauki makami suke yaki da wannan al'umma tamu suke yin garkuwa da mutane da jefa razani a cikin zukatan al'umma da kuma tabarbarewar tsaro da muke fama da shi a wannan kasa Allah ya maganta mana jami'an tsaro da suke kokarin tabbatar da tsaro Allah ya taimake su Allah ya karfafa su Allah ya kuma yi nisantar da su daga wato raunin zuci da abinda zai sanya su ya zamanto aikin su ya baci ko sun yi abu na aikin rashin gaskiya Allah ya karfafa su akwai waɗansu zuriya ne wata zuriya ne albarka wanda suka mahaifinsu ya daɗe da rasuwa wajen shekara 20 kusan shekara 20 yanzu suka tara dukiya suka ce za su yi masa wakafi sun ji a cikin karatun Buhari kan cewar za mu faɗaɗa masallacin mata wanda kuma da ƙarƙashin sa ma har a daɗa ƙara faɗaɗa inda kuma mutane za a samu inuwa mutane suna sallah a wannan masallaci a bisa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa wanda ya gina ma Allah masallaci ko da kwatankwacin shekar wato tsuntsun tsagaggan bane ne kamar beni Allah zai gina masa gida a aljanna aka ce wannan ishara ne da cewar ko bangare ne na masallaci mutum ya yi musharaka wajen gina shi to tamkar ya gina masallaci ne to akan haka suka tara kuɗi suka kawo gudunmuwa domin ya zama sadakatu jariya ga mahaifinsu in an tashi wannan gini muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai ladan ya zuwa ga mahaifinsu Allah ya sanya ya kabarinsa Allah ya ɗauka darajarsa Allah ya ni'imta shi shi kuma Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara musu albarkar dukiya ya wasa musu a cikin zuciyarsu dukiyarsu kuma Allah ya yawaita irin wannan a cikin al'ummarmu Allah ya ba mu muwafaka da yin wannan azumi wannan ibada da azumi da sallar tarawih a fuskar da Allah zai yarda da mu ya sanya mu a cikin ƴantattunsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin za a fara sallar tarawih karfe 8 da kwata a wannan masallacin insha Allah a yau insha Allah